Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Laldaniya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin sa na zabe ko nadi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a da fatan za mu na afuwa ba zabe ba ladan nake nufi ba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar a jiya Asabar cewa sakataren harkokin cikin gida Ryan Zinke da ake zargin sa da almundahana zai bar gwamnati a ƙarshen wannan shekara. Zinke shine babban jami'i na biyu da aka bada sanarwar ficewar sa a cikin gwamnatin Trump kasa da wuni guda, kuma wannan ne na baya a cikin jerin jami'ai da ke barin gwamnatin bisa zargin aikata almundahana. A wani sakon Twitter da ya aiki a jiya Asabar, Trump ya ce Ryan ya ci nasara da dama a lokacin aikinsa, kuma ina masa godiya da ya yi wa kasar mu aiki. Ya kuma ce nan da sabon mako zai sanar da wanda zai mai gurbin sa. Sai dai sanarwar Trump bai bayyana da ko Zinke zai yi murabus bane ko kuma ya kore shi daga aiki, kuma wannan sanarwar na zuwa ne lokacin da ma'aikatan shari'a ke nazarin yiwuwar kaddamar da binciken aikata laifi a kansa. Haloli da ayyukansa a ma'aikatar da ya sa ana shakku ko yana amfani da matsayinsa ne domin biyan bukatun kansa, lamarin da ya yi dalilin gudanar da wasu bincike 15 a baya a kansa wanda ya tsallaka duka dari ya tsallaka akan wannan ko kuma ya sha dikyar akan wannan binciken. Yan majalisar tarayyar Amurka sun ce za su je jihar New Mexico a mako mai zuwa domin samun amsoshi akan mutuwar yarinyar nan mai shekaru 7 'yar kasar Guatemala yayin da take tsare a hannun jami'an tsaro. Gungun 'yan majalisar Hispaniyawa a majalisar tarayyar Amurka sun faɗa a ranar Juma'a cewa za su jagoranci wata tawaga a ranar 18 ga watan Disamba zuwa inda aka tsare mutane a Lawrenceburg da ke New Mexico, inda Jacqueline Carl Magin da mahaifinta da wasu baƙin haure suka tsalluko kan iyaka, kuma jami'an custom suka tsare su a ranar 6 ga watan Disamba. Jacqueline ta mutu ne a wani asibiti da ke El Paso da ke jihar Texas bayan sa'o'i 27 daga bisani binciken farko da aka gudanar da jami'an harkokin tsaron cikin gida suka gudanar akan musababin mutuwarta ya bayyana wato tsananin kaduwa ce ta yi sanadiyar mutuwarta. A cikin bakin haure 163 wanda aka tsare su a wannan daren da ke wani kauye a kudancin New Mexico a kusa da iyakar Antelope Wells, akwai kadanan yara da suka kai 50 wanda aka fara kai su zuwa ga jami'an tsaron a Lawrenceburg a cewar ma'aikatan tsaron cikin gida na Amurka. Kuma akan hanya ne aka fara ganin alamar rashin lafiya da ya kama Jacqueline wanda ya dalilin mutuwarta. Ana sauraron waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun sojojin Amurka sun ce sun kai farmaki ta sama a jiya Asabar a Somalia, kuma sun kashe akalla mayakan Al-Shabab guda 8 babu farin hula a cikin wanda farmakin ya shafa a kusa da garin Gandes wanda ke kusa da wato gabar tekun kudancin Mogadishu, a cewar rundunar Amurka a dake Afirka. Dakarun sun ce sun shirya wannan farmaki ne da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia domin takaita walwalar ko kai komo da Al-Shabab ke yi a wurin. A wannan shekarun dakarun Amurka sun kaddamar da farmaki akalla sau 40 akan manyan tungayen Al-Shabab a wurare daban-daban a Somalia. A jiya Asabar kuma rikici da zanga-zanga ya ci gaba zuwa kwanaki 3 a birnin Baiduwa akan kama wani da ake kira Muktar Robo, tsohon mataimakin shugaban Al-Shabab kuma babban dan takara a zaben shugaban kasa mai zuwa a jihar wato kudu maso yammacin kasar. Masu zanga-zangar makonni biyar a jere sun yi taron gangami a kan tsadar rayuwa a Faransa. Kodayake an rinjayi masu zanga-zanga a jiya Asabar a fadin kasar ta wani bangare saboda bayani da shugaban kasar Emmanuel Macron ya yi, wanda kuma wato da ya ba kasar baki ɗaya wani bangare kuma saboda ruwan sama da aka samu da kuma yanayi na hadari. Dubban mutane sun halarci taron gangamin a birnin kasar a jiya Asabar. An kuma samu rigingimu tsakanin masu zanga-zangan da 'yan sanda wanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa da kuma ruwan zafi akan masu zanga-zangar yayin da suke maci akan babban hanyar nan da ake kira Champs Elysees a birnin Paris. Kimanin 'yan sanda 8,000 da motoci masu sulke ne aka jibge domin hana masu zanga-zangan tashin hankali da fasa shagogin mutane da ƙone-ƙonen tayi da tsare hanya. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa sabon shirin zabe ko nadi. Shirin da kan duba adalci ko akasin haka na zabe da lamuran da ke da dangantaka da zabe. Ni Nasiru Adamaili Kaya zan gabatar. A wannan mako za ku ji cewa 'yan takarar shugabancin Najeriya sun sanya hannu kan yarjejeniyar salama a zaben 2019. Za mu yi kokonton adalcin gudanar da zaɓe a gwamnatin APC. Matukar shugaba Buhari bai sanya hannu kan dokar zaɓe ba, in ji ɗan takarar PDP Atiku Abubakar. Mai fashin baki kan tsari a shari'ance na dokar zaɓe Barista Yusuf Sallau mutum biyu ya shigo shirin. Idan muka leƙa tarihi, za mu ji ra'ayin shugaba Buhari a karɓar zaben 2015 kan na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a, wato card reader. Waɗannan da bayanin hukumar zaɓe kan dokar zaɓen za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Kamar yadda aka shaida a makon jiya, ƙungiyar zaman lafiyan zaɓe da tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar ke jagoranta ta gayyaci 'yan takarar shugabancin Najeriya, inda suka sa hannu kan yarjejeniyar salama kamar yadda ya faru tsakanin shugaba Buhari da tsohon shugaba Jonathan a 2015. Ɗan takarar PDP Atiku Abubakar bai samu bayyana ba a ranar farko, inda kakakinsa Paul Ibe ya ce ba a kai masa takardar gayyata ba ne.
A democracy, and I fought the military to return this country to democracy.
Washe gari ya bayyana kuma ya rantaba hannu yana mai cewa shi asalin dan demokradiya ne, dan ma ya yaki sojoji dan samun demokradiyar.
I'm delighted that Mr. President has agreed to sign this peace accord. But we want to appeal to him to also sign the electoral act amendment.
Bai gama magana ba zai da ya buƙaci shugaba Buhari ya sanya hannu kan dokar zaɓe, don in ba haka ba za su yi kokonton samun adalcin gudanar da zaɓen. Menene a cikin dokar zaɓen ne, kuma me matsayin rashin sanya hannu a kanta a shari'ance? Barista Yusuf Sallau mutum biyu ya yi fashin baki.
A wannan doka ta zaɓe wanda ake amfani da shi a yanzu haka, ya ba wa hukumar zaɓe ƙarfin cewa za ta iya kawo duk wani usulubi ko ko wata hanya wacce za ta iya gyara samun zaɓe nagartacce, wanda kuma sun yi amfani da wannan sashi na dokan zaɓen suka kawo wannan na'ura na tantance masu kaɗa ƙuri'a. To amma sai dai abinda kotun koli ta faɗa akan wannan bayani shine bai dace ba a ɗauko wannan na'ura a madadin abinda dokan zaɓe ya faɗa. Abinda dokan zaɓe ya faɗa shine kundin littafi wacce aka saka sunayen masu kaɗa ƙuri'a a ciki. To ba a buƙata a canja wannan littafin da wannan na'ura. Idan aka yi haka, to lallai an saɓawa dokan zaɓe. Amma idan har aka yi amfani da shi kamar yadda aka yi amfani da shi a zaɓe na 2015 ba tare da nuna cewa wannan in yana cikin kundin zaɓe ba, yana cikin tsarin dokan zaɓe ba, to haka in babu laifi.
A lokacin da shugaba Buhari ya karɓi sakamakon zaɓensa a 2015, ya yaba wannan na'ura cewa ta taimaki jam'iyyarsa ta APC, shi kansa ya lashe zaɓen, har ma ya ce wannan shi ne karo na farko da ƙuri'a ta fara aiki. Idan ko wannan shi ne tanadi a cikin wannan sabuwar doka, dole ne ai za a yi mamakin yadda aka kisa hannu kuma ko ya kisa hannu a kanta.
To wannan tambayar da kai ita ce tambayar da yawancin ɗan adawa suke ma shugaba Buhari da kuma mutanen jam'iyyar APC.
Amma ni ɗan jarida ne, ai ba ɗan adawa ba, ni dai tambaya nake.
To gaskiya tambaya ce wacce su shugabanni da suka kisa hannu akan wannan doka ya kamata a musu wannan tambayan don su ba da ansa. Menene yasa da sun yabawa abun lokacin da bai cikin doka, a yanzu kuma gashi an saka shi a cikin dokan amma kuma sun kisa saka hannu? So wannan shine tambayan da ake musu, kuma wasu suna alakanta abun da kasancewar akwai nau'i na tsoro da wasu suke yi, wasu ƴan siyasa suke yi, kasancewar suna tsoron cewa idan an yi amfani da wannan na'ura zai iya yiwuwa su samu matsala gurin sakamakon da suke tsammani.
Barista, yi wannan na'ura ce ita take taimakawa ayi gaskiya a gane asalin waye mai kada ƙuri'a. Hukumar zabe ma ta ce da wannan na za ta yi amfani da wannan na'urar don taimayi zaben 2019 yafi ma na 2015 inganci.
Wannan maganar haka ne, duk wanda ya san yake da ilimin zabe a duniya yadda ake gudanar da zabuka zai fahimci cewa duk lokacin da aka ce an yi zabe da na'ura ba zai taba haduwa a hada shi da zaben da aka yi babu na'ura ba. Duk da cewa shi shugaban kasa ya bada nashi hujjoji, abin da yasa bari ya saka hannu akan dokan zabe ba. Kuma in ka duba abubuwan da ya faɗi, abubuwa ne wanda zaka iya cewa yana da nashi hujjojin.
Masanin shari'a yayin an tsaya kan doka za a iya tsira ko ba a nan take ba. Mu ma tuna baya, mu azabi sa faifai matsayin shugaba Buhari kan zaben 2015 wanda aka yi amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a. Shugaban dai ya ce wannan karo ne aka fara kidaya ƙuri'un masu zabe, koko ƙuri'un suka fara aiki musamman ma don amfani da na'urar tantancewar. Ga muryar shugaban a rahoton da muka sa 2015 lokacin da ya je karɓar takardar shaidar lashe zabe daga tsohon shugaban hukumar zaben Farfesa Tahiru Jega.
This is the first time that the votes have been allowed to count.
Yanzu ne aka samu aka yi wa 'yan Najeriya zaben adalci, ƙuri'unsu suka yi aiki. Inda shugaban Najeriya mai jiran gado janar Muhammadu Buhari a lokacin da yake karɓar takardar shaidar lashe zabe. Buhari ya ce gwamnatinsa za ta dage wajen hana ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa, da ya ce ya fi komai mamuni wajen karya ƙasa. Buharin dai da ya ƙara samun ɗimbin 'yan rakiya na kutsa na same shi don jin ƙarin bayani.
Na gaya musu sai mun shiga za mu ga iyakar ɓannar da aka yi, kuma za mu iyakar ƙoƙarinmu mu gyara.
Allah ya sa.
Amin.
Shugaban hukumar zaben Farfesa Jega na farin cikin kammala aikin da ya ce san bai fuskanci takurawa ba.
Duk wasu abubuwan da ake faɗa na cewa ko an musgina mini ko an neme ni in ba da kai bori ya hau ko ana neman a matsanta mini a tursasa mini in yi wani aiki na maguɗi, fi sabilillahi ba ta faru ba. Duk abin da muka ce gashi muna nema wanda zai taimaka mana don a yi aikin nan ya yi inganci a samu nasararsa an yi mana.
Jam'iyyar PDP ta bakin sakataren kwamitin tunamintattu Sanata Walid Jibrin ta ce ai haka Allah ya hukunta.
Magana na shugaban ƙasa na yarda da zaɓen nan da aka yi, na kuma yarda da Buhari ga ya zama shugaban Najeriya, ya kashi abubuwa da yawa musamman ya hana tashin hankali wanda zai iya faruwa a ƙasar nan. Da yau ina tabbatar maka ba don Jonathan ya yi wannan magana a ƙasar nan ba, da Jega ya faɗi sakamakon nan ga kowanne, to da tashin hankali za a yi. Ko da ce an murɗe wannan zaɓe da ƙasar nan yanzu tana cikin mummunan tashin hankali, mu yi haƙuri, mu yi ladama, mu ƙara ƙarfin gwiwa saboda gina party namu.
Ƙungiyoyi da sauran jama'a na nuna mubaya ga Buharin da hukumance zai amshi ragamar mulki ranar 29 ga watan Mayu, wato watan gobe. Comrade Nuhu Toro ya raba takardar taya murna daga kungiyar Kwadago karkashin Ayuba Wabba.
A kungiyar Kwadago tana da shirin yin aiki da gwamnatin shugaba mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari na tabbatar da cewa an ƙara haƙƙin ma'aikata da talakawa Najeriya ga baki daya, na tabbatar da cewa an inganta yanayin rayuwarsu, na tabbatar da cewa tattalin arzikin Najeriya ta bunƙasa.
Sheikh Abdullahi Balalawo a nasa bangaren ya yaba wa shugaba Jonathan ne da amincewa da kai don zaman lafiya.
Kalmar da ya na taya murna ga shi sabon shugaban ƙasa mai shigowa, wannan ya nuna lalle demokradiyya ta samu gindin zama a Najeriya. Muna nasiha ga shi sabon shugaban ƙasa da ya ji tsoron Allah, ya ɗauki kowa nashi da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba. Allah na faɗi cikin Alƙur'ani, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha.
Rahotanni dai sun nuna mutane da dama sun rasa rayukansu a sanadiyar murnar nasarar Buhari, da shi kuma Buharin ya buƙaci a yi musu addu'ar rahama da yin tsidi na minti daya don juyayi. tarihin 2015 kenan, sai mu jira da yardar Allah mu ga abin da zai faru a 2019. Daidai lokacin da ake raɗe-raɗen majalisar dokoki za ta iya ɗaukar matakin sanya hannu ko tabbatar da dokar, shin majalisar za ta yi gwale shugaba Buhari ne ko kuwa a'a? Kakakin hukumar zaɓe Aliyu Bello ya faɗi matsayin hukumar kan wannan lamarin.
To, matsayin da zai amfanar shine na dokar da ake kai yanzu, domin ai da mun ba wai an rasa doka bane, akwai doka, sai dai ana sa ran sabuwa ta zo don ta ƙara inganta tsohuwa ɗin da ake kai. Amma tunda akwai tsohuwar doka a baya, kuma ba a samu wani zarafi da aka ce an rushe ta ba, to ai ita kuma zaɓe matsayinta shine sabuwar doka in ta zo falilal alhamdu, in ma bata zo ba akwai doka ta baya wadda aka yi amfani da ita a zaben 2015, kuma za a aiki da ita a zaben 2019.
Me bambanta sabuwar dokar da tsohuwa?
Ya zuwa yanzu tunda ba a ga sabuwar ba, bai kamata mu kutsa bayani akan cewa in ta zo ga abin da za ta yi, ga wanda ba za ta yi ba, domin ai tunda aka ce gyara aka yi don a inganta ta baya, tabbas akwai waɗansu sabbin tanade-tanade da sabuwar ake sa ran za ta zo da shi. Amma rashin zuwan sabuwar ba zai kuma hana a yi zaben 2019 kamar yadda aka tanadi za a yi shi cikin nagarta da aminci ba.
Wato Aliyu Bello, kana so ka ce hukumar zaɓe ma bata san ma menene ke cikin sabuwar dokar zaben nan ba?
A'a, tabbas ta sani, sai dai kawai ina ganin ba shi ne abin da za mu sa a gaba a tattaunawa yanzu ba, domin ai ba lallai ne kuma mu yi da hankali a abin da bai zo ba. Me zai hana mu inganta abin da muke da ko wanda daman da shi aka yi zaben baya kuma an samu galba, an samu nasara, wadda kuma in za a yi zaɓe na gaba za a ƙara inganta tsanantsanin kuma zaɓe din ta yadda za a samu nagartaccen zaɓen da ake sa burin yi.
Me za ku ce waɗanda suka fara kokonto, musamman ma 'yan adawa da ke cewa shi kenan ba mamaki an haɗa kai da hukumar zaɓe, ba maganan na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a kari da ba da lalle ne a yi amfani da ita, ko ba ma lalle ne watakila a tura sakamako daga rumfa da kuka yi ta faɗa ba? Me za ku ce musu yadda za su yadda watakila ga bayanan da kuke cewa lalle zaben nan za a adalci a ciki?
To, ba al'adar kuma zaɓe ne ta faɗin faɗa tsakanin ta da mutane da suke da wani ja ba, amma al'adar ta shine ta fito da tanade-tanade da za su ɗora wa mutane kan sanin cewa ga tanadin da aka yi don yin wannan zaɓe. Idan wani yana ganin rashin yin wani abu da sabuwar zaɓe doka za ta zo ta yi tamkar zai kawo na kasu, ya kamata ya kwantar da hankalin sa ya san cewa tanadin yin aiki da kadri da daman can a cikin tsarin kuma zaɓe ai an yi aiki da shi a baya, kuma an ga fa'ida da falar yin haka, kuma a yanzu ma za a aiki da kadri da domin a ƙara ba da zaɓen tsari nagartaccen da ake buƙata. Kuma duk wani tanadi da a baya ba a bujiro da shi ba, muddin dai bai saba doka ba hukumar zaɓe tana shigo da shi don ta ƙara wa zaɓen 2019 ɗin da gomashin da ya dace da shi.
Mu dai a nan sai mu ce ga fili ga mai doki a dandalin kamfen har zuwa ranar zaɓen shugaban ƙasa a 16 ga Fabrairu. Masu sauraro, duk ma'anar muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka da ni da na shirya na gabatar da Nasiru Adamu Yalikaya ke cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ɗaukan matakan kare kamuwa da cututtukan da ake yaɗawa da waɗanda ba a iya yaɗa su wani muhimmin bangare ne na kula da kiwon lafiyar al'umma. Hukumar kula da fannin bunƙasa harkokin kiwon lafiya a matakin farko ta kasance jigo wajen kare rayukan miliyoyin yara ta hanyar yi musu allurar rigakafi. Wannan na ɗaya daga cikin batutuwan da za mu duba a rahotanninmu na musamman na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Ma'aikatan kiwon lafiya daga ƙananan hukumomin jihohin Kogi, Niger, Plateau da Kaduna sun hallara a wani taro a jihar ta Kaduna domin yin dubi kan irin ci gaba da aka samu da kuma irin ƙalubalen da aka fuskanta. Dr. Basie Okposin na ɗaya daga cikin waɗanda suka haɗa wannan taro.
Sakamakon da ake gani ya nuna cewa lallai samar da kuɗaɗen tallafi na da muhimmanci a fannin ayyukan rigakafi, amma kuma ba shi ne kaɗai yake kawo nasara ba. Duk abubuwan da muke yi mun himmatu ne wajen ganin mun kare lafiyar yara ta yadda za a musu allura su girma su zama shugabannin wannan ƙasa.
A watan Yulin wannan shekara, hukumar kula da lafiyar al'umma a matakin farko ta samar da wata cibiya domin ba da taimakon gaggawa da kuma tabbatar da ana yi wa yara allurar rigakafin. Dr. Faisal Shu'aibu shine babban daraktan hukumar kula da kiwon lafiya a matakin farko a Najeriya.
What can we do to ensure that all our children have?
Irin matakan da muke dauka na tabbatar da cewa an yi wa yaranmu allurar rigakafi irin su muka dauka a fagen yaki da cutar polio, wanda dalilin haka ya sa yanzu mun kusa kawar da cutar. Wannan kuma wani abun farin ciki ne, saboda a rayuwarmu za mu ga yadda za a kawar da wata dadaddiyar cuta daga Najeriya, yadda za mu yi rayuwa ba tare da fargabar kada yaranmu su kamu da cutar ta polio ba.
A cewar babban daraktan hukumar ta kula da bunƙasa lafiyar al'umma a matakin farko, a wannan shekarar an yi nasarar yin allurar rigakafi da kashi 58 cikin 100, hakan ya dara da kashi 8 kan wanda aka gani a bara.
What the recent smart survey shows is that we've actually jumped by
abinda muka gani a kididdiga da muka yi shine adadin ya haura da kashi 8. Wannan kuma babban nasara ce, abu ne da ba a taba ganin irinsa ba cikin dan kankanin lokaci a wannan gwamnati ta shugaba Buhari, inda muka kai har kashi 80. Idan ka duba tarihi a duk fadin duniya, a wurare kaɗan ne aka samu irin wannan ƙari. Ƙarin da aka samu da ya yi kusa da wannan shine kashi 6. Saboda haka, Najeriya na ɗaukan matakai tare da samun ci gaba a yunkurin ayyukan allurar rigakafi.
Case has been 6%. So again, Nigeria is taking a very brave and solid march towards improving routine immunization.
Yayin da ake hangen samun nasarar aikin allurar rigakafin ya kai kashi 80 nan da shekarar 2028, har yanzu akwai jan aiki a gaba. Amma duk da haka, hukumar ta ce akwai wasu matakai da ta dauka waɗanda za su sa ta kai ga gaci. To, bari mu leka ƙasar Malawi, inda akalla 'yan ƙasar miliyan 3 suka fuskanci matsalar ƙarancin abinci a wannan shekara, sanadiyar matsalar fari da kwari da ke cinye amfanin gonakinsu. Domin magance wannan matsala, gwamnatin Malawi da Majalisar Ɗinkin Duniya na jagorantar wani shirin haɗin gwiwa domin sa ido kan lafiyar gonakin ta hanyar amfani da ƙananan jirage mara matuƙa, wato drones a turance. Cikin shekaru 3 da suka gabata, fari da tsutsotsin da ke ɓata amfanin gona sun lalatawa manoman Malawi da dama gonakinsu, lamarin da ya kai ga matsalar ƙarancin abinci. Faston Wale da ke lardin Kasungu manomi ne da ke fafutukar ganin ya ci da iyalinsa, yana da yara har guda 8. A cewar shi, kudaden shiga da yake samu daga noma ya ɗara wanda kiwon dabbobi ke kawo masa. Cikin shekarun da suka gabata, amfanin gonakinsu ya ragu a cewar Wale. A wannan shekara, gunguna shi da kawai ya girba, sannan ya kasa tura yaransa makaranta saboda ba shi da kuɗi.
Amfanin da muke samu ya ragu sosai. A wannan shekara buhu 6 kawai na samu, sannan na kasa tura yaro na zuwa makaranta saboda ba ni da kuɗi.
To, mai yiwuwa barazanar da matsalar ƙarancin abinci ke yi wa iyalan Muwali ta zo ƙarshe, bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba su shawara su koma noman rani. Shirin amfani da ƙananan jirage mara matuƙa da ake kira Drone for Health Project a turance na tattara bayanai tare da sarrafa su ta yadda za a gano irin da ya fi dacewa a shuka shi a wani wuri da kuma irin ban ruwan da za a mai. Dorothy Ntonga ta ce sanadiyar wannan shiri suka yi shuka har sau 3 a shekara, saɓanin sau ɗaya da suke yi idan suka dogara da ruwan sama.
Yanzu mukan yi shuka sau 3 a shekara, saɓanin yadda mukan yi girbi sau 1 a shekara.
Maria Jose Tori, jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya ce a fannin shirye-shiryen bunƙasa harkar noma.
What we are trying to do here is actually making data available real time also to the farmer.
Abinda muke yi shine mukan samarwa da manoma bayanai domin su yi amfani da su wajen sauya wasu daga cikin ayyukan da suke yi, da kuma amfani da maganin kashe kwari na zamani da na gargajiya domin su ga cewa sun kimtsawa lokacin rani da kuma yanke shawara kan irin da za su yi amfani da shi.
See if they have to start preparing for the dry season and therefore changing the type of crops.
Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ya samar da wasu ƙananan jirage mara matuka a yankin Kasugu a bara domin a yi amfani da su wajen ayyukan agaji. Ana dai fatan wannan shiri na amfani da ƙananan jirage mara matuka wajen duba lafiyar amfanin gonaki zai taimaka wa manoman Malawi wajen ayyukansu. Yanzu a madadin Lamek Masina da Muhammad Hafiz Baballe da Zahrau Aminu Fage, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya.
24 heures sur 24.